بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يقول بديا الله سبحانه وتعالى بإساج هذا مؤمن سافياتا أصبر بقوي قوتن ذو الحجة shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda take daidai da 12 ga watan 10 a shekara ta 2013 a lissafin miladiya. Na'am. Kuma yau za mu ci gaba kamar yadda aka saba a karatunmu na littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahman aw awliya'ish shaitan, Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, darasinmu na 48 yau insha Allah. Haka ne, mun tsaya dama makon da ya gabata cikin sharhin malam mai ta'liqi Sheikh Salih Ali Sheikh, a cikin bangarori guda uku da ya bayyana cewa su ne waɗanda suke fifita waliyi akan annabi. Ya bayyana mana ɓangaren farko su ne sufaye, wato masu bin ɗariƙun sufaye. A cikinsu akwai waɗanda suke wuce iyaka har suke fifita waliyi akan annabi. Ɓangare na biyu su ne ‘yan Rafida Ismailiyya, wato Shi'a. Suma ya kawo nasu ɓangaren na yadda suke fifita imamansu akan annabi. Ɓangare na uku shine za mu tashi kansa. Ya ce wa ta'ifatu thalithatu mimman yaquluna bi tafdhilil awliya'i 'alal anbiya'i al-falasifa. Ƙungiya ta uku daga cikin waɗanda suke fifita waliyai akan annabawa sune masu bin harkar falsafa. Falsafa kalma ce da take nufin mahabbatul hikma, asalin abin da suke nufi da ita shine wannan. Suna cewa philosophy, wato mahabbatul hikma, the love for wisdom, a asalin kalmar daga yaren Yunan su ne Greek, su ne suka fito da wannan kalma, ko in ce daga nan aka sami wannan kalma. Ana ce mata philosophy a Turanci, haka nan kuma a yarukan dai duniya gaba ɗaya haka suke kiran kalmar. A Larabci ita ce falsafa, jam'in masu bin abin. Mutum ɗaya mai bin wannan hanya ana ce masa filosof, jam'in su ne falasifa. To waɗannan mutane su ma aƙidarsu suna fifita waliyi akan annabi. Su dama hanyar waɗannan mutane da ake cewa masu philosophy, asalinta ita ce ta fito mana da duk wata mazhaba da kake gani da take fifita hankali akan nassi, to wannan ita ce uwarta. Domin dama daga nan ake samun mutane da ake cewa thinkers, ko masu tunani. Su kawai su zauna su tunani su ce abu kaza ya kamata ya zama kaza. To an samu irin waɗannan a cikin manyan magabatan mutanen Greek. Za ku ji ana faɗin wasu sunaye irin su Aflaton, su ne Plato, Aristotle, wanda shi ne na ƙarshe-ƙarshe. Kusan zuwan falsafa da alaƙar ta ga Musulunci, muna jin mun sha bayanin wannan ko a wasu munasabobi, alaƙar falsafa ta Yunan da Musulunci, kamar da Ibn Taymiyyah ke cewa ta yi rashin sa'a sai ta zama ta faɗo ne akan falsafa irin ta Aristotle. Shine Laraba suke ce ma Aristo ko Aristoteles, da suna faɗin wannan. To wannan mutumi yana cikin na ƙarshe-ƙarshen da suka yi magana akan harkokin ilahiyat da hankali ba tare da bin wani nassi ba. Domin da masu mutanen Greek ɗin tun a wancan zamani masu bautar taurari ne da halittun sama, taurari da rana da wata, abin bautar su kenan. Ba su da wahayi da suka yi hulɗa da shi. An samu wasu daga cikinsu kaman daliban shi Plato an samu wasu daga cikin su sun hadu da wasu daga cikin annabawa a zamanin wasu daga cikin annabawa din a Sham, amma irin su Aristotle ba su samu haduwa da wani annabi ba kuma ba su tasirantu da komai na wahayi ba, don haka maganganunsa sun fi nesa da wahayi. To sukan zo su yi magana kuma akan abin da ya shafi Ubangiji, su suka shigo mana da harkan nan ta cewa wai duniyan nan asali waye halicce ta, sai ka ji ana cewa ai ko dai a ce haka kawai abu komai ya samu kansa, ko a ce nature dabi'a ita ta habta abin nan ta haifar da wannan. To waɗannan mutane daga gunsu aka samu wannan. Na taba gaya muku la'alla ko anan ne ko a wani darasin asalin yadda wannan irin ilimin na falsafa ya shigo musulunci. Lokacin da suka rubuta littafansu suka yi maganganunsu irin waɗannan wanda ba ruwansu da Allah ba su san Allah ba a ciki. To an samu wani lokaci zamanin wasu daga cikin khalifofi can ƙarshen zamanin khalifofin Banu Umayya da farkon zamanin khalifofin Banu Abbas wato daular Abbasiyya, suka ji labarin cewa waɗannan mutane sun rubuta littattafai akan abin da ya shafi harkar hankali da ilimin wato ɗabi'a. Sun yi maganganu masu kyau a ilimin ɗabi'a, shine ta nan aka fito da science ɗin da muke karanta yanzu a makarantu. Domin asalin dama daga ilimin falsafar ya buɗe wa mutane hanya ne ta neman sanin kowane abu a san asalinsa, shine abin da suke nufi da hikimar, kowane abu a san asalinsa. Dan Adam a wawware jikinsa da kaza aka yi jikin nan nasa, in aka buɗa za a ga cewa bayan an yi bincike za a ga an haɗa shi da cells ne suka haɗu suka yi menene aka yi mai sai aka samu ɗan Adam, idansa ya aka yi shi gashi ƙasan nan ya take, in an buɗa ta aka samu dai ilmomi daban-daban aka fito da su na sciences. Duk wannan littafan su har mathematics duk yana cikin abin da waɗannan mutanen su suka fito da shi. To inda aka samu matsala shine sai suka yi magana akan Allah da halittunsa ba tare da bin wahayi ba. Kunga shi kuma ilimin abin da ya shafi Allah, in ka sa hankali baka shiryu da maganar annabawa ba to shirme za ka yi. To waɗannan mutanen su basu ba annabawa ba, san annabawa ba, sai suka yi magana akan Allah. Wasu suka ce ai haka duniyan nan haka kawai ta samu kanta, wasu kuma suka ce a akwai wani ƙarfi dai ba a san shi ba, shine ya riga sauran halittu aka same su, ko kuma akwai abin da suke cewa al-aqlul fa'al, wa akwai wani hankali mai aiki active abin nan intellect haka suke ce masa, shine wanda ya samar da abubuwa sannan kuma wasu abubuwan su ma suka haifar da wasu abubuwan. Gagadi wannan duk zaurance ne da kwatance, saboda ba a samu wanda zai gaya maka ainihin abin daga wanda ya halitta ba. To sai suka yi irin waɗannan maganganu. Da aka sami lokacin waɗancan khalifofi aka samu wani waziri daga cikin masu ba da shawara lokacin, wanda daga cikin khalifofin Khalid bin Yazid, aka sami wani mutum sunansa Yahya al-Barmaki, asalinsa zindiki ne, mutumin Farisa ne, dama ya shigo cikin musulmi bai yadda da musuluncin ba. To sai irin wannan kuskuren na shugabanni su ɗauki irin wannan mutanen a matsayin mashawarta, sai ba shi shawara. Ai sun ji labarin akwai wasu littafai da suka kunshi hikima da ilimi mai zurfi kuma wanda yake da wato kyau a fa'idanta da shi, sai ce akwai ilimin nan a gun Romawa sun rubuta littattafai, ai waɗannan mutanen Girka sun rubuta littafai kuma akwai shi a wurin Romawa, sai ce to kaje ka samo man waɗannan littafan. Yahya al-Barmaki ya naɗa wakilai aka tafi daular Romawa, sai aka samu Romawa sun karanta waɗannan littafai na mutanen Girka. Mutanen Girkan nan tunda mushrikai ne, ba su yi alaka da wahayi ba, Romawa kuma kiristanci suke, suna da Bible a hannunsu. Sai suka ce su malamansu sun karanta wannan littafan, amma abinda suka samu sun samu wani ilimi wanda ya sabawa abinda ke hannunsu a Bible. A Bible za a ce maka Allah ne ya halicci sama, ya halicci mutane, ya halicci abubuwa, ko ba haka bane? Duk wanda yake bin addinin da koda yana da kuskure shi addinin, amma asalinsa dai annabi aka aiko da shi, to ba za ka samu cewa an ce babu wanda ya halitta ba. Mun gane wannan. Don haka sai malaman Romawa Kirista suka ba da fatawar waɗannan littafai ba za mu yi amfani da su ba, ku je ku binne su ko aje su. Aka tona rami aka aje waɗannan littafai masu yawa. da musulmi suka zo suka roki sarkin Roma ma cewa a basu waɗannan littafai su za su je su amfani da su. Sarkin Roma ce ku mun fa ga abin da muka gani waɗannan littafai mun fa bamu yadda da su ba, amma ku in kuna so ku je a baku ko kuwa san yadda za ku yi da shi. Shikenan musulmi suka je su karbo suka kawo, aka samu wasu kristoci a Syria ana ce musu Nestorians, Nestorium, sun iya yaren Greek sun iya Larabci tunda asali Larabawa ne amma kristoci, sai aka ba su kwangilar su fassara waɗannan littafai daga yaren Greek zuwa Larabci. Contract mai girma aka ba su, suka zauna suka yi ta aikin tarjuma, sai da aka dawo da littafan nan suka koma Larabci. To sai Larabawa suka bude idansu a karan farko suka karanta wannan, suna karantawa wasu daga cikin su wanda dama alaƙar su da wahayin tana da rauni, kuma musamman a lokacin daular Banul Abbas in kun san yadda aka yi dama aka kafa ta Abu Muslim Al-Khurasani, dama shi ya kafa daular Al-Abbasiyya, yayi amfani da yaƙin Larabawa ya kusanto da Farisawa kusa da shi har ya samu ya dora Banul Abbas akan mulki. Asalin fikirar tasa ce kuma saboda kyamar Larabawa da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, to sai ya zama cewa a fadojin su a lokacin har munazara ake yi a tattauna ta ilimi, masu wannan addinin su zo, masu wannan addinin su zo, wai a ga wanda zai kada wani kuma a gaban sarki, sarkin kuma na musulmi, sai a zauna tare da Kirista da Yahudawa, musulmi yana kawo hujja, wannan ma yana kawo hujja, har ya zama cewa musuluncin ya raunana fikiriyan, maganar wahayi abu Qur'ani abu sunna ya fara rauni. To tanan aka samu wannan ilimin falsafa, sai samu gindin zama, aka samu mutane irin su Al-Kindi, irin su Al-Farabi, irin su Abubakar Muhammad Zakariya, suka karanta waɗannan, irin su Ibn Sina, kun san Ibn Sina ana faɗa wanda Turawa suke kira Avicenna, su Ibn Rushd su kuma daga baya-baya can sosai. To waɗannan mutane da suka karanta ilmomin nan na falsafa sai suka yadda da shi, sai yasa zaka samu waɗannan mutanen a addinin su su alaka su da Allah, ko da sun yi ilimin science sun masa hidima, to amma su a addinin su nesa suke, ba su da aqida. Su Ibn Sina wani zindiki ne babba, amma yanzu yana da littafin sa abin nan da ya rubuta akan sunan sa Al-Qanun fi Tibb, yana nan malamai suna amfani da shi a bangaren medicine, har masu ilimin gargajiya suna fa'idanta da shi, har Turawa abin da ya shafi ilimin medicine akan wannan littafin suka gina sun fa'idanta da shi sosai. To amma za ka ga in ka zo ka same su su akan tasu aqidar alaƙar su da Allah da imani da manzon Allah sun, sai ka ga zero suke, ba komai, wasu ma zindiƙai ne sun kafirta, amma sun yi aiki saboda karanta waɗannan littafin. Ina fata kun gane abu. Har aka samu irin su Abubakar Muhammad Zakariya, shi ma likita ne, shi yana cikin aqidar sa cewa dan me za a yi wata aqida da za ta fifita wani mutum haka kawai a zabe shi a ce masa annabi, a ce wa duk wanda bai masa da'a ba ya kafirta, wannan ba a ba dan adam yancin sa ba. Sunan sa kuma Abubakar Muhammad Zakariya, likita ne. To waɗannan duk sakamakon karanta irin waɗannan littafin, to da wannan littafai suka zo ta hanyar su waɗannan masu ilimin falsafa, sai kuma aka samu wasu musulmin daban suka ce kai, amma fa gaskiya ilimin nan in an bi ta hanyar hankali gaskiya ne, akwai abubuwa na gaskiya a cikin sa. To mu kuma ga nassoshi sun saba ma wannan ilimin, ya zame shine sai suka fara bude wata harka cewa ayi tawfiki a daidaita tsakanin wannan ilimin na hankali da abin da muke da shi mu kuma a Qur'ani da Sunna. To sai suka ce to ai wannan ilimomin da muke gani yadda mutanen nan suka rubuta ka'idojinsa baya sabawa, don haka in mun samu wata magana ta hankali a gun masu ilimin falsafa, sai muka zo muka samu Qur'ani ko hadisi ya saba mata, to mu canja fassarar Qur'anin ya daidai da wannan hankalin, tunda an gwada shi an ga baya kuskure. Kun fahimci wannan abin? To tanan magana tawili ta zo, shi yasa har za a karanta Qur'ani har wani sai maka wannan Allah ba za a ce yana sama ba, Allah ba za a ce yana kaza ba, wannan shine asalin wannan tunanin, har a korewa Allah abin da ya faɗa a cikin Al-Qur'ani. Mu'tazilawa sai suka samu wuri, shine Banul Abbas suka karbe su har zamanin Imam Muhammad, kun sani lokacin Ma'mun da aka yi waɗannan irin abu, aka yi wani gida sunansa Baitul Hikma, ana tafassara waɗannan littafai, aka yi ta waɗannan ayyuka. Mu'tazilanci ya kama ƙasa, gwamnati ta karbi mu'tazilanci a matsayin addinin ta, shine har aka azabtar da su Al-Imam Ahmad da suke riko da Qur'ani da Sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shikenan, wannan shine asalin, bari mu bako anan. asalin tunanin yadda har aka bu aka rika wannan fadan tsakanin Qur'ani da hadisi wanda ake gefen ana ce masa wahayi ko da kuma abinda ake ce mai ilimin hankali asalin tunanin kenan har yazo mana irin wannan hanyar da muke gani to su wannan masu ilimin falsafar a wurin su aqida su kenan su fifita abinda aka zo ta hanyar hankali akan abinda yazo wato su fifita shi akan abinda yake ta hanyar wahayi har aka sami a cikin malaman musulunci musamman za ku ji akwai ana cewa wani Fakhruddin Razi ya taba ba ku labarin sai yana da littafi sunan sa wannan namanta sunan littafin na sha gaya mana ku shi lokaci da a baya da ya wuce ya rubuta da littafi a cikin littafin yake cewa waɗannan hikimomin na hankali idan har muka sami wani abu a ilimin hankalin nan ilimin hankalin da baya sabawa to sai muka samu Qur'ani ya saba masa to yace ɗayan biyu ne ko dai a gabatar da hankalin nan akan wato nassi ko kuma a gabatar da nassin nan akan hankali sai ce in muka gabatar da nassi akan hankali yace to ba mu daidai ba domin wai ai hankalin ne ya koya mana yadda zamu gane nassin gaskiya ne don haka hankali shine a gaba da nassi wani fa duk abin nan a rubutun musulunci ya rubuta littafi har yake fadin waɗannan abubuwa ya dai shagi mana wannan wannan mukalle shi mu je kan littafin da kuma abin da malamin ya ambata mana kullun shi yasa duk wata hanya da'iman kun ga abin da muke faɗa din nan a harkokin komai na aqida in ka tashi ka dawo sai ka ga ashe asalin sa duk rigiman nan da ake tararrabuwar musulmi wannan ya bu hanya kaza wannan ya bu hanya kaza asalin sa shine wannan wasu kowace hanya in ka kula za ka ganta an gina ta akan wani abu wanda ba Qur'anin ba ba hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba hanyar annabi ba sai kuma aka dauke ta da muhimmanci har aka fifita ta akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tunanin wasu kaidoji da aka fani hankali ana ganin to ya za a yi a ce kaza babu kaza ai ba zai yiwu ba mun gane wannan ne to asalin wato waɗannan dai hanyoyi kenan da suka bangare daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sirai ne ko kawace tsakanin wahayi da hankalin dan adam shi dan adam yana gani ya balaga ya tumbatsa ya kai matukar tunani in aka ce ga wahayi ma to zai iya cewa a shi ba zai yadda da wannan wahayin ba a wannan hankalin nasa zai gamsu da shi ka ga ya masa ga abinda Allah ya ce ga abinda annabi ya ce yace a shi ga wani abu kaza ko dai sai haka iyayensa da kakanninsa suka bu ko kuma haka ya karanta a ilimin wani malamin sa ya fada ko kuma dai makamancin irin waɗannan Allah mu dauke kyauta Allah tabbatar da mu akan hanyar manzon sa hanyar wahayi hanyar Qur'ani hanyar maganganu da ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yake cewa waɗannan mutane sune falsafa su ce fa innahum su yaquluna suna cewa annubuwatu wal falsafatu tajtami'u fi shay'in wahidin da annabci da falsafa me falsafa gurgun abin da faɗa mana yanzu san hikima ko yawa da wai da annabci da falsafa suna haduwa a wani abu menene wannan abu yace wa huwa annal jami'a cewa kowanne ɗaya daga cikin waɗannan da annabci da falsafa fihi tahsilu ghayatil hikma akwai samun matukar hikima a cikin su ta hanyar annabci akwai hikima ta hanyar falsafa akwai hikima mun gane wannan sai ce wan nubuwatu tahsilul hikmati fiha biwasitatil malaki ita annabta samun hikima ta hanyar annabtaka ana samun ta ne amma kuma ta hanyar malaika mutum Allah yake zaba sai ya turo masa malaika sai rika bashi labarin abubuwa wanda sauran mutane ba su sani ba wannan me ake ce masa annabi yawa la daura lin nabiyyi fi tahsilil hikmati bi idrakihi wa aqlihi wa sa'ihi wa badlihi shi annabi ba shi da wani dauri ma'ana ba shi da wani role da yake playing ba shi da wani aiki da yake aikatawa da hankalinsa ko wata dawainiyarsa ko kuma abin da zai mika dai wato wata wahala da zai sha wajen samun wannan hikimar har kawai yake zaune sai mala'ika zo sai ba shi labari shikenan ya san abubuwan da sauran mutane ba su sani ba annabi kenan wa amma al-filosof amma shi kuwa ba falsafe wato mai ilimin falsafa philosopher thinker al-hakim mai hikima fa innahu hasala lahu hadha al-maqam shi ko wannan matsayi na hikima ya same shi ne wa idrakul hikmati da samun hikima din nan bi fi'lihi da aikin sa ya same shi kokari yayi ya samu wa idrakihi da zurfin hankalin sa wa badlihi da kuma wahalar da ya sha ya mika wani abu wa aqlihi da hankalin sa wa fahmihi da fahimtar sa kun fahimci abin sai sai wali hada dan haka suke cewa al filosof shi falsafe wato mai ilimin falsafa tasawa ma annabi ya yi daidai da annabi fi idrakil hikmati wajen samun hikima walakin sai dai kuma zada ala ya yi kari akan annabi ya fa annabi ta bangaren annahu adraka ha bi aqlihi shi da hankalinsa yayi kokari yayi yunkuri yayi tunani har ya samu wannan hikimar wa bahthihi da bincikensa wa nazarihi da kuma kwakwalensa wa dhaka shi ko wancan wa kenan annabi bi wasitatin shi ta hanyar wasita sai da aka samu shamaki wani ne yazo ya gaya masa tsakaninsa da ubangiji wa man adraka bi nafsihi sai suka ce kaga kuwa wanda ya samu abu da kansa arfa'u darajatan mimman adraka bi wasitatin wanda ya samu abu da kansa da wahalarsa da kokarinsa to yafi darajar sa daukakar sa tafi wanda wani ne aka aiko ya gaya masa ba shi ya samu abin da hankalinsa ba kun ga hanyar tunanin nasu kun ji wata falsafar kenan yace wa hadhal qawlu wannan maganar wa kullul aqwalis salifa da dukkan waɗannan ma maganganun da suka gabata sawa'un na gulatu sufiya da na shi'a isma'ili da na isma'iliya da shi'a sauransu dai dukkan waɗannan aqidu da wannan na falsafa din dukkan su zandaqatu zandaqa ce ma'ana duk mai irin wannan aqidar zindiki ne mai ma'anar zindiki zindiki shine wanda a zuciyarsa bai yadda da Allah ba bai yadda da manzon Allah ba amma a baki yana fadin cewa ya yadda da Allah ya yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana dai munafiki shi ma ita ma wannan kalmar na shagaya mana asalinta yawwa daga littafin wani littafi na mutanen Farisa masu bin addinin majusanci suna da littafi da wani malamin su ya rubuta can a baya sunan littafin zind to lokacin da musulunci yazo suka karbi musulunci wasu suka yadda tsakani da Allah wasu kuma har zuci ba su yadda ba to amma tunda an fi karfin su musulunci yayin rinjaye suka nuna sun yadda da littafin aida Qur'ani da sunna da musulunci suka zauna cikin musulmi amma a boye suna karanta littafin su mai suna zind to shine wannan suna ya bi su ana ce musu zindik ma'ana mai karanta littafin su na zind asali ma'ana kuma shine wanda yake da wani addini a boye a zuciyarsa amma a bayyane yana cikin musulmi kun gane wannan yace wa kullu man qala bi hadhal qawl kai duk kuma wanda ya faɗi ɗaya daga cikin waɗannan maganganu ya fifita wali akan annabi ya ce fa huwa zindiku ko a wace hanya yake in dai har ya fifita wali akan annabi to zindiki ne yustatabu ala al-kufri a nemi ya tuba a sa malamai alƙali da shugabanni su zaunar da shi a sa malamai su tattauna da shi a bashi kwana uku ya tuba daga wannan ƙaulin nasa na cewa wali ya fi annabi in ba haka ba fa in taba in ya tuba shi kenan wa illa in bai tuba ba kutila a kashe shi a kan kafirci wa kalamu ahlil ilmi maganar malamai qalu sun ce yajibu qatluhu wajibi ne a kashe mai irin wannan aqida bilasti tabatin wasu ma cewa suka yi ba tare da an nemi ya tuba ba kawai a ce wannan kafiri ne a je a kashe shi shugabanni su ba da umarni a kashe shi wa man azhara hadha alqawla duk mutumin da ya bayyana da irin wannan magana ya fifita wali akan annabi fa innahu yajibu qatluhu bil istitabati suka ce wannan wajibi ne kisan sa ba tare da ma an bashi kwana uku ya tuba din ba li anna hadha alqawla mimma la shubhata fihi aslan domin fadin cewa ai ga wata hanya za a samu abinda yafi na Allah ko a ce ga wani mutumi yafi annabin Allah subhanahu wata'ala shi kuma ba annabin bane to wannan ba wata shubha a cikin sa shi kuwa a bawa mutum kwana uku ya tuba ana yin haka ne saboda me saboda yana da shubha kun gane wannan matsalar da zaka ji an ce mutum yayi ridda a kai shi a kulle a sa malamai su tattauna da shi bayan kwana uku in bai tuba ba a kashe shi ana yin haka ne idan akwai shubha idan yana da wani tunani ko yana da wata hujja da yake ganin hujja ce ya makale mata alhali a gaskiya ba hujja bace to irin wannan shine za a ce dama bashi istitaba kun gane abin da yake nufi kenan in ba haka ba wanda yake ba shubha kuwa kawai aje ai masa hukunci da umarnin shugabanni sai ce li anna hadha alqawla mimma la shubhata fihi aslan wa inna ma hiya zandaqatun mahdatu kawai zandaka ce tsantsatta yace wa ma zakarahu shaykhul islam abinda ibn taymiya ya ambata fi tafsilil kalami a wannan bayani na wannan magana wadihun a bayyane ke kurukuru wa annar risalat kuma wannan manzanci sakon manzanni jami'an dukkanin manzanni ja'at bil islami sun zo ne da musulunci wa annar rusula kuma dukkan manzanni innama yafdhuluna bil islami lillahi rabbil alamin suna fin sauran al'umma ne ta hanyar musulunci musuluntar da suka yi zuwa ga Allah ubangijin halitta wa bittiba'il anbiya'i ko in ce wa annar rusula su manzanni innama yafdhuluna bil islami lillahi rabbil alamin duk wanda yake zai bin su zai bi su to yana fifita ne yana zama wani abu ne ta hanyar bin wannan manzanni da kuma bin musulunta ga ubangiji subhanahu wata'ala wa bittiba'il anbiya'i war rusul da kuma saboda biyayya ga annabawa da manzanni in kaga mutun ya zama abin da ya zama a wannan addinin na musulunci ya zama Allah ya yarda da shi yana son sa me ya sababi sababin sa shine imanin sa da Allah da musuluntar da yayi sannan kuma ya bi manzon da aka aiko da shi da wannan sako yace yashrufu aqwamuhum wal awliya wa yashrufu aqwamuhum ma'ana mutanen su da haka suke daukaka hakanan wal awliya da kuma waliyai ila akhiri ma saqa min al ayati wal ahadithi fi hadha al babi magana ta sa akwai dan wani cakudi a ciki abinda da yake so ya faɗa mana shine mutum a musulunci yana zama abinda ya zama ne ta hanyar bin manzo in ka bi manzo ka zama musulmin kirki in ku baka bi manzo ba ka dauki wata hanyar daban to ka bi wata hanyar daban ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan harka ta ƙarshen da muka karanta ta masu falsafa ita ce dai ta sake shigowa cikin musulunci ko gun sufaye ta wannan hanya ta gulatu sufiya akwai hanyoyi guda biyu da malamai suka ambata mazhabobi guda biyu na falsafa daya daga cikin su ita ce ta sake zagayowa musulmi suka karbe ta ta wani guri daban ai mun ji asalin tarihin wancan falsafa ko to akwai falsafar suna cewa abinda ya shafi ma'rifa ilimi wanda har zai samar da hikima sun yana da hanya biyu ko mazhabobi guda biyu akwai mazhabar da ake cewa mazhabal mashya'in mazhabar mashya'in ita ce mazhabar daliban aristo shi aristotle da a garin su a Greek abinda ya saba ilmantar da dalibansa wata hanya ce ya samu yana ilmantar da dalibansa yana cikin tafiya su ne ake ce musu mashya'in ta hanyar mashyu suna tafiya yana gaya wa dalibansa ilimi suna haddacewa ita kuma suna cewa a hanya ce ko mazhaba ce wadda take tattajihu ila al-ma'rifati al-aqliya ma'ana tana karkata zuwa ga harkar ilimi ta bangaren hankali shine wancan abin da ya shafi binciken da suka yi ta yi da sciences da sauransu sannan sai aka samu wata mazhabar ta biyu ita ce mazhabul ishraqiyyin mazhabar ishraqi ishraqi shine wani haske ya fado cikin zuciya sai a samu ilimi ba tare da aiki da hankali ba tare da gwaji ba kage yanzu ilimin sciences ai bincike ake ai kwakwale-kwakwale a gano abu kaza to wannan shine na mashya'in din ita ce hanyar aristotle da tazo ta hanyar wadancan da na bamu labari har suka shiga harkar ilimin Allah har aka zo ana tawilin sufofi mun gane wannan to daya bangaren kuma ana ce musu mazhabul ishraqiyyin su kuma kawai wai wani haske ne zai shiga zuciyar mutum sai ya samu ilimi ba tare da yayi karatu ba ba tare da kowa ya koya masa ba ba tare da yayi ilimi ba wannan shine suke ce mazhabar ghannusiyya ghannusiyya da larabci kenan ai za ku ji turanci la Allah suna ana ce abi ana cewa gnosticism kun taba ji da turanci gnosticism gnosticism g n o s t i c i s m me ji a farko amma ba a fadin ji din is silent sai a ce gnosticism kun taba ji wannan kalmar asalin ta ita kuma mazhaba ce ita ma wasu suna cewa daga addinin Kirista amma ainihi ba daga tafin addinin Kirista dadewa mana tun kafin addinin Kirista a zamanin su dai masu wannan ilimin falsafa din aka same ta suna cewa wannan wai duniyar mutum ya rabu da al'alamul maddi, wannan duniyar da muke gani ai madda ce, ban sani ko za ku fahimci abin, zan sauƙaƙa shi haka gurgurdan yadda za a fahimce shi. Ma'ana ilimin duniyar nan taka suka shi da abin da kake gani da abin da baka gani. Suka ce in kana so ka samu ilimin duniya to ta hanyar bincike da kwakwale-kwakwale da karatu. In kuma akwai wani ilimin daban shine ilimi mubasharatan ka samu iliminka daga Allah, to shi wannan zuciyarka zaka tsarkake ka zauna kai ta tunani kai ta abin da suke cewa meditation, ka zauna kai kadai kai shuru ka rufe idanka kai ta tunani, kai ta tunani ka tsarkake zuciyarka, kuma ba cin abinci ba komai, to sai ka ji wani haske ya shigo zuciyarka, sai kaga Allah ya maka magana, sai ya zama kana da alaka da ilimin sama ba tare da kai karatu ba. To asalin wannan fikirar shi ake cewa gnosticism, shine ya shigo ta hanyar wannan falsafa ishraqiya, aka zo da shi ta hanyar wahidatul wujud, masu aqidar sufaye ta hanyar da ake cewa wahidatul wujud, mutum ya shiga daki bai ci abinci ba, ya kwana da kwanaki din nan ya ta tunani yana ta zikiri har ya zo daga baya ce ai ya ji kamar an ce masa wani abu, ya zama waliyi yayi kaza yayi kaza, mun ga duka labarin wasu daga cikin irin waɗannan abubuwan a baya, ko asalin tunanin kun ji asalin sa ta hanyar wannan gnosiya din ne, shine shigo wa mutane ta hanyar falsafa, aka samu irin su Ibn Arabi, su Al-Afif al-Tilmisani, Ibn al-Farid, su dai waɗannan manyan masu bin masu hanyar dariƙun abin nan sufaye din nan, Abdul Qadir Tijani da makamantan su, duk ta hanyar waɗannan irin tunanin ne suka yi karatu suka samu, har za su ce to ga wata hanya sun samu, wai Allah ya gaya musu wani abu, abun kuma bai gaya wa annabawa ba, kun fahimci abun? To asalin abin yadda ya juyo ta hanyar wannan falsafar ya shigo wa mutane kenan. To mu koma maganar Ibn Taymiyyah a farko a saman littafi, wannan abin nan din ya isa haka, Allah sa dai kun fahimci abin da aka faɗi. To Ibn Taymiyyah yake cewa wa man idda'a, duk wanda ya da'awar anna min al-awliya'i الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد فهو كافر ملحد. يتدمت من دي دعور تيوى أتكين وليي ودن دع ساقوان من زن الله صلى الله عليه وسلم يازو مسا منين ساقوان من زن الله صلى الله عليه وسلم القرآني da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aikinsa, ma'ana alqur'ani da hadisan annabi, ya san an yi wani mutum sunansa Muhammad dan Abdullah, Allah ya zabe shi a matsayin annabi, Allah ya zabe shi a matsayin manzo, ya aiko masa mala'ika ya zo masa da wahayi, an yi isra'i da shi, an yi mi'raji da shi, an yi masa magana ya ji maganar Allah, ya zo kuma ya gaya wa mutanen duniya cewa shi manzo ne na Allah, bayan sa kuma babu wani manzo, wajibi ayi imani da shi, in ba ayi imani da shi ba za a shiga aljanna ba. To duk mutumin da yake da wannan labari ya san akwai annabi sunansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sannan yake cewa lahu tariqun ila Allah, shi din wannan mutumin wai yana da wata hanya zuwa ga Allah, wanda a cikin wannan hanyar zuwa ga Allah la yahtaju fihi ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, baya buƙatar Muhammadu a cikin wannan hanyar tasa, shi zai samu alaka da Allah, shi da Allah ba tare da hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, sai sai to fa huwa kafirun, wannan kafiri ne, mulhidi ne, wato wanda ya fita daga hanyar Allah subhanahu wataala. Kun gane wannan hukunci? Sai sai wa idza qala, idan yace ana muhtajun ila Muhammadin fi ilmi adh-dhahiri, ni ina buƙatar Muhammadu ne kawai a ilimin zahiri, duna ilmi al-batini, amma ilmin batini ba ruwana da shi, ni ma ina da tawa alaƙar da Allah, Allah zai gaya min, aw fi ilmi shari'ati duna ilmi al-haqiqati, ko yace ina buƙatar annabi ne kawai a ilmin shari'a amma ba ruwana da shi a ilmin batini, wato ilmin haqiqa, to ilmin shari'a yana buƙatar annabi amma ilmin haqiqa baya buƙatar annabi, kun fahimci wannan? Ai kun san yana cikin abin da suke faɗi, suna faɗin cewa ai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka san ai bambancin ne ita wannan hanyar, wai ku ne ba ku ganewa, idan baka shiga wannan hanyar ta sufaye ba, ba za ka fahimci abun ba, sai ka je gun malaman sufaye, su za su gaya maka sufaye, sai ita hanyar annabi ai ilimin zahiri ne, ilimin zahiri ko dama amawa ake zo a gaya wa, ma'ana mutanen da ba su shiga wannan hanyar tamu ba, ta basira, ta ilimi mai zurfi, ta hikima, to su ake gaya ma ga sallah, ga azumi, ga saboda a ji dadin shugabancin su, amma waɗanda suke son ilimin haƙiƙa ilimin batini to dama sai su aje hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai su bi wannan hanyar ta sufaye da ake samun alaka da Allah direct babu wani wasita a tsakani ai suna fadin wannan ko sai ce to me irin wannan ibnu timiya ya ce fa huwa sharrun min al-yahudi wan nasara sharrin sa yafi yahudawa yafi krista duk me irin wannan aqidar yace maka ba ruwansa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ilimin zahiri a ilimin batini ne kawai yake abin da kai a ilimin zahiri yana buƙatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a ilimin batini ba ruwansa shi ma yana da tasa hanyar to sharrin sa yafi na yahudi sharrin sa yafi na krista alladhina qalu me yasa me sharrin krista tukuna da yahudawa su sun ce inna muhammadan rasulun ila al-ummiyin sun ce annabi muhammad manzo ne amma zuwa ga ammawa zuwa ga larabawa jahilai dan agun ba yahude da krista suna daukar larabawa jahilai saboda ada ba a aika musu annabi ba domin su ba banu isra'ila bane domin mafi yawan annabawan Allah daga banu isra'ila suke dan haka sai suke daukar larabawa da suke jeji ya za a yi ma har a ce annabi za a turo musu da suka karanta littafan su dama za a samu wani annabi a ƙarshen zamani ai sun dauka daga cikin su ne ba shi yasa suka zo Madina suka zauna ba sun ce a wani gari mai yawan dabinai da suka karanta littafan su sai suka zo Madina suka zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fito da shi iyayensa suka haife shi a Makka ya shekara 40 aka mai da shi annabi aka ba shi sako ya fara ga mutane su ce la ilaha illallah qur'ani yake sauka a gunsa ya yi hijira ya dawo Madina suka gan shi suka gane shi ne har su koyi ibn akhtab na taba baku labari ko shi da abokinsa Abu Yasir wata ran ya zo gunsa sai yake tambaye sa wannan mutumin kana ganin shi ne wanda muka karanta a littafan mu kuwa cewa shi ne annabin ƙarshe Huyayya ya ce masa eh wallahi shi ne siffofin duk sun dace da abin da muka karanta wannan mutumin shi ne sai ce to yanzu me yi matsayin mu tsakanin mu da shi sai ce adawatuhu ma baqitu yace wallahi gaba zan yi tai da shi muddin dai ina da rai tunda dai ma'ana ba daga banu isra'ila ke ba to shi yasa agun yahudawa banu an abisu larabawa kauyawa ne shine ummiyai ana nufin waɗanda ba su da ilimi jahilai mun gane wannan su yahudawa kun ga kenan suna cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne manzo ne amma kuma ba gunsa aiko shi ba an aiko shi ne zuwa gunwa zuwa gun yan uwansa wai yan kauye masu zaman jeji masu zaman sahara waɗanda ba su da ilimi kuna fahimtar abin duna ahlul kitabi banda ma abuta littafi yace fa inna ulaika mun lura da waɗannan yahudawa da krista amanu bi ba'din wa kafaru bi ba'din sun yadda da wani sashe sun kafirce wani sashe sun yadda da cewa annabin ne amma su ba su yadda da shi cewa gunsu aka aiko shi ba kun ga sababin kafirta su kenan fakanu kuffaran bidhalika da haka suka zama kafirai wa kadhalika hadha alladhi yaqulu haka nan wannan wanda yake cewa inna muhammadan bu'itha bi ilmi adh-dhahiri ai annabi an aiko shi ne da ilimin zahiri duna ilmil batini banda ilimin batini ku gyara wannan ba duna ala bane duna ilmil batini banda ilimin batini amana bi ba'd ma jaa bihi wa kafara bi ba'd fa huwa kafir yace haka nan wannan mutumin shi ma wanda za a samu yanzu mai da'awar shi wali ne ko kuma yana ya yadda da wani shehinsa shine wali wai bai yadda da ma'ana dukkan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya zo ne da ilimin zahiri bai zo da ilimin batini ba kun ga shi ma ai ya yadda da wani sashe ne bai yadda da wani sashe ba ko ya ce zai karbi iya ilimin zahiri ne a gun annabi ilimin batini ko ba ruwansa da annabi yana da tasa hanyar tsakaninsa da Allah zai karbo Allah yana masa magana to kun ga shi ma yace fa huwa kafirun kafara bi ba'din ya yace kai ko amana bi ba'din ma jaa bi ya yi imani da wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine me ilimin zahiri wa kafara bi ba'din ya kuma kafircewa wani sashin menene abin da ya kafircewa ilimin batini bai yadda da na annabi ba nasa ya dauka yace fa huwa kafirun don haka shi ma kafiri ne kai sai shi ma wa huwa akfaru min ulaika kafircinsa ma yafi na waɗancan don me لان علم الباطن الذي هو علم ايمان القلوب كو على ايمان القلوب domin ku shi ilimin batinin nan wanda aka gina shi akan imanin qulubi wa ma'arifiha an gina ilimin batini akan me imanin zuci da ilimin zuci wa ahwali hada kuma halayen zuciya huwa ilmun bi haqa'iqil iman albatin yace wannan ilimi ne da hakikanin al'amuran da suke boye a zuci ma'ana in an ce haqa'iq ne ana nufin gaskiya jam'i ne na fact yawa ma'ana shine haqa'iq to abubuwan da suke gaskiyar imani na batini na zuci yace wa hadha ashrafu min al-ilmi bi mujarrad a'mal al-islam adh-dhahira in ku muka lura a musulunci da imanin da ke zuciyar mutum da kuma aikin sa na zahiri wanne aka fi bibitawa ai wanne ne za'a yawa in ana zancen yanzu ku kyale wancan magana falsafar da su sufai mu dawo cikin gida ilimin qur'ani da sunna a cikin abin da muke karanta na addinin musulunci abin da ke cikin zuciyarka da abin da ke waje wanne ne Allah ya fi damuwa da shi na zuciyarka ya fi muhimmanci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana cewa inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah bai damu da surar ku ba da wani adanka da wani gudun duniyar ka ba shi bane zuciyar ake nema in zuciyar akwai ikhlasi Allah take so ta fifita Allah sama da kowa to a lokacin ta zama ta kirki me yasa munafikai ba su zama mutanen kirki ba saboda zuciyar su kafirci ne a ciki amma a zahiri sun zo ana sallah da su komai in ilimin zahiri ko aikin zahiri ake nema kaga sai a dauki munafikai duk mutanen kirki mun gane wannan abun ashe ilimin batini yafi ilimin zahiri muhimmanci kun fahimci wannan abun to ilimin batinin nan daga ina ya kamata a samu shi in ka ce kana da karbar kawai iya ilimin zahiri a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ilimin da yafi muhimmanci na ikhlasi da gyara zuciya ita baka bukatar hanyar manzon Allah kaga ka dauki abin da ba shine mai muhimmanci ba kai riko da shi bayan abin da ke da muhimmancin baka karbi na annabi ba ciki kun fahimci abin yauwa to shine abin da malami yake nufi kamata yayi a ce duk mai son ya zama wali to hanyar walittakar ita ce ya bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan duk abin da zai gyara masa zuciyarsa da imanin sa to ya bi ta manzon Allah kar ya ce yafi annabi ba zai ce ta hanyar ibadar sa ya shiga daki ya ta bauta ya ta tunani ya ta kwakwale-kwakwale da zuciyarsa wai ta hanyar haka zai tsallake annabi bayan ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu wata rana ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wasu mutane sun zo sun yi tambaya akan ibadar sa ai kun san wannan hadisin suka zo suka yi tambaya ya annabi yake ne a gida dangane da azumi da sallar dare sai matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ba su labari ai yana kaza yana kaza yana qiyamul layl yana azumin nafila yana kaza to shine sai su uku ne ɗaya daga cikin su yace a kai lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yana ibada da yawa sai amma ai sai suka ce gaskiya ibadar tasa taqalluha su suka ga kamar tayi kadan ibadar annabi tayi kadan sai ɗaya yace musu shi kan gaskiya abinda zai daga yau ba zai sake bacci ba kullun sallar dare zai saboda shi annabi ai an gafarta masa zanubansa amma yake yin irin wannan kadan kadan gurgurdan yadda yake mu tunda ba a gafarta mana ba mu je mu tai na har abu da bani ba bace dai kuma yace kullun ba shi ba cin abinci da rana kullun azumi zai har abu da har ya mutu dai kuma sai yace shi kan ba zai iya zuwa ma yace wai zai shafi jikin mace wai zai ji dadi da mace ba ai kawai ba ruwan sa ma da mace su uku kun ga kowa hanya da dauka sai labari ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yace da ya hau munbari sai yake cewa ma balu aqwamin yaquluna kaza wa kaza me yasa mu wasu mutane ne suna cewa kaza suna cewa kaza sai ce to bari ku ji ana atqakum lillahi ni na fi ku tsoron Allah wannan lafazin daga bakin wa yake annabi sallallahu alaihi wasallam ashe duk wani mai tsoron Allah to a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to kuma ibadar da yayi ya samu tsoron Allah nan me ce ce wannan ibadar da ya koya mana dan haka ta hanyar sallar daren nan gurgurdan hali sai ce to amma duk da haka ina yin bacci sannan ina yin sallah ma'ana ina kwantawa in bacci in huta sannan kuma nakan tashi cikin dare in yi sallah ba duk dare nake yin bacci ba ba duk dare kuma nake yin sallah babu bacci ba sannan kuma asumu wa iftir ina azumi kuma ina cin abinci da rana ma'ana wata ran in yi azumi wata ran kuma da rana za a gani na ci abinci da sannan wa atazawwaju nisa kuma ina kwana da mata ma'ana ina auren mata kun ga wannan dabi'a ce ta dan adam taka da ya kamata duk mutumin da yake son ya shiga aljanna to irin wannan zai kar ka zo ka ce ai ka samu wata hanyar ibadar da ta fita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita wannan bata ishe ka ba ta yi maka kadan bari ka bi wata hanyar balantana ma kai da awar ƙariyar cewa Allah ya ne maka magana ka tsallake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ilimin annabi bai ishe ka ba ilimin da zai gyara maka zuciya ka samu takawa ka samu tsoron Allah ka samu kusantar ubangiji ta hanyar nafilfili da tunani mai kyau da imanin nan da zai gyara maka zuciya duk a ce baka bukata saboda kana da wata hanya daban da zaka samu naka ilimin daga Allah wannan rashin kunya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan in za a yi hukunci dan karami kenan akan mu irin wannan akida hukunci babba kuwa kafirci ne saboda an rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah mu duke sai sai ce fa idza da'al mudda'i idan mai da'awa ya da'awa anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam inna ma alima hadhihi al-umur adh-dhahirata duna haqa'iqil imani in mutun ya da'awar cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai wannan ilimin zahirin ba abin da ya sani ai sai zancen sallah da tsarki da abin nan amma abin da zai gyara zuciya duk annabi bai sani ba mu a hanyar sufaye muna da hanyar duk wanda ya fadi wannan wa annahu la ya'khudhu hadhihi al-haqa'iqa an al-kitabi wa sunnah ya kuma ce shi ba zai dauko wadannan irin ilmomi da gaskiyar ya samu ta daga qur'ani daga sunna ba yace faqad da'a to haqiqa yayi da'awa kenan anna ba'd alladhi amana bihi mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallama duna al-ba'd al-akhar kaman ya cewa cewa wani sashi na abinda yayi imani da shi daga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi ma'ana ya karba dunal ba'd al-akhar banda daya bangaren ma'ana kun fahimci nan can nasa in dai har abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo mana da shi nau'i biyu ne aiko akwai alwala da tsarki da ilimin haila da aikin haji da umara da sauransu da zakka wannan ne aikin zahiri ne akwai kuma gyaran zuciya can ka samu imani mai kyau ka samu alaka mai kyau ka samu halaye masu kyau alaka mai kyau da Allah kenan wannan shi kuma a bangaren mai shi ma imani shine mai bangaren abin da ke can cikin zuciyarka a goye to idan mutun yace shi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da waɗannan abubuwan na zahirin ne kawai bai zo da waɗannan ba ma'ana a hanyar annabi ilimin zahirin kawai aka zo da shi harkar tsarkin ne da sallah da aikin haji da sauransu amma bai zo da gyaran zuciya ba in mutun ya fadi wannan sannan kuma yace har yanzu ƙari akan wancan yace kuma shi abin da zai dauka ba zai dauko daga qur'ani ba hanyar da zai gyara zuciyarsa ba ta hanyar qur'ani zai gyara ba ba ta hanyar hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to kamar yayi da awar imani ne da wani bangare na abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya kuma ki wani bangaren na abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo domin ku shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da duka guda biyu in ka dauki ɗaya baka dau ɗaya ba kaga kai imani da sashe baka yi imani da sashe ba wannan duk yana biyo su a hankali ne dan su gane abin da suka yi kuskuren da suka yi mun gane wannan amma ba haka ba wallahi laifin da ke cikin wannan hanyar wallahi ba karami bane Allah madauki da ya kyauta mana yace wa hadha sharrun mimman yaqulu uminu bi ba'dhin wa akfuru bi ba'dhin wannan sharrin sa yafi sharrin ma wanda zai ce ya yadda da wani abu bai yadda da wani abu ba wala yadda'i anna hadha al-ba'd alladhi amana bihi adna al-qismaini baya imani da cewa wannan bangaren da yayi imani da shi shine kasa daga cikin bangarorin guda biyu me yake nufi anan ai su abin da suke fadi su sufaye nake fa so in ga mana abin da suke dauka shine dalilin da yasa suke cewa wali yafi annabi saboda sun raba ilmomin zuwa ilimin zahiri da ilimin batini sai suka ce ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam bai san komai ba bai zo da komai ba sai ilimin zahiri in ka bi shi to ilimin zahiri kawai zaka sani ba zaka san na batini ba na batini sai ta hanyar waliyi to in kuma sai ka zo ka ce har yanzu wannan na batinin nasu irin nasu sufaye su ce yafi ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga an yi laifi guda biyu bayan ba a yadda da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na ilimin batinin ba sannan kuma aka ce ilimin batinin da aka samu ta waliyan da ba annabawa ba yafi abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kaga laifi ya zama guda biyu mun fahimci abin yawa to shine abin da ke fadi anan sai sai wa haula'il malahidatu yad'una anna alwalayata afdalu min an-nubuwa wadannan mulhidai wadanda suke fita daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da awar cewa ai walittaka tafi annabci wayulabbisuna ala an-nasi har suna likita mutane fayaquluna su rika cewa walayatuhu afdalu min nubuwatihi sai su ce ai su suna maganar annabi ne sallallahu alaihi wasallama bari ku ji su yanzu idan kana fadin wannan sai ka ji aiki ku kuna faɗin maganar da baku fahimce ta ba mu ku zo zamu ga muku haka suke cewa jama'a ko da shi wai harkar sufaye sai ka je gun sufaye su za su yi maka bayanin ta za su ai kai da kake karantawa daga littafin su baka fahimtar komai su suna da ma'anar su su abin da suke cewa wai ai walittakar ta annabi tafi annabtarsa ba wai walittakar kowa ba ba wai suna nufin wali yafi annabi ba a'a shi annabin ai yana da walittaka yana kuma da annabta sai su ce to babu kofarsa ta walittakarsa shi annabi ai wali ne annabi wali ne ko ba wali bane to sai su ce zamansa wali yafi zamansa annabi in ka yadda da wannan sai su gangaro kasa sai su ce to ai ka gani in abun annabi walittaka tafi annabtaka to ashe a sauran mutane ma dama ba mamaki in an ce wali yafi annabi kun ka gane abun kaga wannan talbisi ne wayo za a yi maka da dabara ka ji kamar iya na annabin ne ake so saboda an tabbatar maka annabin wali ne kun gane abun insha Allah to shi yasa har yunshiduna suna rera wata waka suna cewa maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqa ar-rasuli wa duna al-wali ai maqamun annabta maqamin annabta matsayin annabta a barzakhu ko kuma a ce fi barzakhin yana wani tsakani ne barzakh ana nufin fi marhalataini domin dama me yasa ake cewa rayuwar kabari bayan an mutu ake ce mata barzakh saboda marhala ce tsakanin rayuwar duniya da rayuwar lahira to abin da ake nufi barzakhun kenan ba ana nufin matsayin annabta a barzakhun wannan da muke da muka sani bayan an mutu a kafin aje lahira ba ita kine ba yana nufin maqamun nubuwati fi barzakhin shi yasa dole zama munawwanan ta tanwini ma'ana yana wani matsayi ne tsakanin wannan matsayin da wannan matsayin menene matsayin fuwaiqar rasuli shi wai matsayin annabtaka sama take da manzantaka manzanci sama take da manzanci da taku dan kadan amma kuma dunal waliyi bata kai annabci bata kai waliyi ba ba ku gane wannan misalin ba akasi ne akai na abin da kuka sani abin da kuka sani shine me abubuwa guda uku ne akwai manzo ko ba manzan mu dauki manzanci mu ce akwai manzanci don matsayi muke magana ko akwai kuma annabta akwai kuma walittaka wanne ne a sama manzanci shine a sama a ilimin musulmi ne na Allah gurgurdan qur'ani da hadisi wanda yafi kowa shine manzo daga manzo sai wa sai annabi daga annabi kuma sai wa sai waliyyi to su al-safun sufaye sai suka kawo wannan baiti suka ce matsayin annabtaka shine a tsakiya kun gane amma wanne ne a sama wai wali ne a sama daga wali sai annabi can kasan kuma manzo kaga me aka yi an juya abu yawwa an juya abu ya zama wali shine sama sai annabi a tsakiya sai manzo kuma a ina a can kasa kaga dai ana nan a matsayin an fifita waliyi akan manzo a addinin musulunci ko wannan addinin da muke na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo shine sama sai annabi sai waliyi ina fata kun gane amma a hanyar tariqun sufaye su waliyi yafi annabi yafi manzo shine abin wannan nasin abin da suke fadi kenan da fatan kun gane sai sai wai quluna kuma suna cewa nahnu sharaknahu to ka miƙe lokaci yake nan to ai eh to zancen yana da yawa to muje ko minti biyu mu samu yace wai quluna nahnu sharaknahu fi walayatihi allati hiya a'zamu min risalatihi to kunji suna cewa wai mu mun yi musharaka ne da annabi a cikin walittakarsa ma'ana da mu da shi waliyai ne ita ko walittaka hiya a'zamu min risalatihi tafi manzancinsa kaga shikenan magana ta fito kulukulu sun bayyana cewa ba wai iya maganar annabin walittakarsa ce tafi annabcinsa ba a'a suna nan akan aqidar cewa duk wali yafi annabi domin su ma yanzu sun ce sun haɗi da shi annabi wajen walittaka amma kuma wannan walittakar tasa tafi manzanci a shikenan su ma sun samu matsayin da yafi na manzo in kun gane wannan zancen to sai yake cewa wa hadha min a'zami dalalihim inji ibnu taymiya ya ce wannan shine mafi girman batan sufaye duk batan da suka yi bai kai wannan ba kai dauki cewa zaka samu wani mutumi yafi annabi yafi manzo to wannan bata ne yace fa inna walayata muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam yumathilhu fiha ahad domin abinda basu gane ba shine ita walittakar ita kanta ai ba matsayi daya ba ce kun gane a cikin waliyan ai wani waliyin yafi wani to walittakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake kama da shi shine shugaban waliyan in an zo zancen manzanni shine shugaban manzanni in an zo zancen annabawa shine shugaban annabawa in ka tattaro waliyan duniya ka kaf kuma to annabi shine walittakarsa ta fita kowa sai ce la ibrahim ko annabi ibrahim wala musa ko annabi musa kaga annabi ibrahim manzo ne annabi ne annabi musa manzo ne annabi ne to dukkan su waliyai ne kuma bayan manzancin da annabci to walittakar su bata kama kafar walittakar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yaya za a samu wani kuma a duniya yanzu ba annabin bane bai kai annabi Musa ba bai kai annabi Ibrahim ba shi za a ce yana da walittakar da take tayi daidai da walittakar annabi ko ma a ce ta fita sa kun gane abin da yake fada ko yace fadlan an yumathiluhu haula'il mulhidun ballantana a ce waɗannan mulhidan wanda suka kafirta sun bar hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a zo a ce wai su ne suka fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dole mu tsaya anan sai mu tashi inda yake cewa wa kullu rasulun nabiyyin wa wali kowanne annabi to manzo ne kuma sannan annabi ne kuma wali ne da fatan mun gane abin insha Allah to Allah madaukaki ya kara tabbatar da mu dai kullun akan hanyar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu gaji da wannan addu'a ba duk wanda Allah ya jarrabe shi ya ji hanyar annabi bata ishe shi ba zai bi hanyar wani mutum daban ko ya sa masa sunan kaza ko bai sa masa sunan kaza ba muna roƙon Allah madaukaki ya shirye shi ya tallafa masa ya sa san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa ya dawo maimakon kawai da'awar san manzon Allah a baki amma a aikace ana bin wani mutum daban Allah madauki ya dawo da su kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aso annabi da baki aso shi a zuci kuma aso shi a aikace mu hadu tare mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tashe mu tare da shi ranar tashin alkiyama Allah ya sa mu samu cetan sa ranar tashin alkiyama wannan yana tambaya ko likito mu tsaya nan sai mu tambayar ko Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon sa ya tabbatar da mu akan wannan hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu duk abin da zai damu hankalin mu Allah ya kade shi Allah subhanahu wa ta'ala ya biya kowa ne daga cikin mu bukatun sa na alheri Allah ya ba mu ikon yin ibada da ta dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan kwanaki da muke ciki Allah ya sa mu dace da azumin ranar arfa Allah ya ba mu damar yin abubuwan duk da ake bukata na layya da komai wanda ba su da damar yin layya Allah ya hore musu wanda kuma Allah ya hore musu Allah ya sa su tausaya wa talakawa su taimaka musu Allah ya hada zukatanmu akan hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wannan yana tambaya malam ya hukuncin karatun falsafa yake a musulunci kuma shine karatun tarbiyya da ake yi a makarantu to ilimin falsafa da ake cewa philosophy hukuncin sa ka karanta dan ka san shi kawai ba dan ka yi imani da shi ba ba shi da matsala ilimi komai matsalar sa ka karanta shi amma abinda ya saba wa addini a ciki kar ka yadda da shi mun fahimci wannan da haka ka je jami'a ka karanta philosophy ka karanta tarbiyya shine dai a cikin abin ilimin nafsi akwai shi shi ilimin nafsi mun san ilimin nafsi shine psychology yawa ta hanyar nan aka dauko wannan ilimi ai dama abinda malamai suke so mu fahimta yana da kyau kuma dama a fahimta dan waɗannan ilimomin akwai matsala a cikin su ba ana cewa kar aje a karanta su ba akwai inda suka fa'idance mu har ibn taymiya yana fadi a cikin ar-raddu 'ala al-mantiqiyyin yace akwai ilimomi masu amfani da su Pythagoras suka zo da shi har ya fadi sunan Pythagoras kun san dai Pythagoras theorem waɗanda suka karanta mathematics a cikin ku yace Pythagoras ɗaya ne daga cikin masu ilimi sosai a ilimin mathematics ya kawo ilimomi masu fa'ida da ka'idoji masu fa'ida yace a ilimin mathematics inji Ibn Taymiyyah wannan maganar sa nake gaya mana yace a ilimin mathematics in ka zo karanta harkar mathematics zaka samu cewa ka'idojin ta daidai take an hada kaza zai zama kaza in an hada kaza zai zama kaza 2 + 2 me za a ce 4 ko in an hada biyu a hada da biyu zai zama hudu ba dama a ce biyu a hada da biyu su zama daya ba wani mai hankali da zai yadda da wannan yace to waɗannan kaidojin dukan su daidai ne ba mu da matsala da su dan haka ka je ka karanta mathematics a jami'a ka karanta sciences ɗinka a jami'a kuma dama su wannan ilimomin akan me aka gina su an gina su ne akan abin da ake cewa experimental sciences menene experimental wato al-ilmu al-ulum at-tajribiyya haka suke kiran su da larabci al-ulum at-tajribiyya sune ilimin da ake zuwa ai bincike a gwada kaza haka yake sannan ai imani da shi kun gane abin ai laboratory ake zuwa in an hada chemical kaza da kaza zai tada kaza ta hanyar haka muka samu magungunan nan da ake amfani da su don haka wannan ilimi ne mai amfani ai sciences ai chemistry ai waye waye duk daidai ne amma ilimin ilahiyat anan ne matsalar da masu falsafar dama suka samu rikici domin ilimin ilahiyat me ma'anar ilimin ilahiyat shine theology theology shine ilimin sanin Allah to sai suka zo suka kutsa kansu a ilimin sanin Allah ba ta hanyar wahayi ba shi ilimin sanin Allah ba dama ka san shi in ba wahayi ba domin Allah shine fi kowa sanin kansa ko sannan annabinsa ya fi kowa a cikin bayin Allah sanin Allah to don haka in kana so ka zauna lafiya a sanin Allah ka bi annabi amma sanin duniya ilimin waccan bishiyar in an sassako ta in an sha za ta yi maganin ciwon ciki wannan harkar mu ce ta duniya don haka ba laifi mu je mu ta abin mu ko mun gane abin don haka wannan duk ilimin science din nan a karkashin wannan yake gwaji ake a ga haka yake amma duk inda wani zai ce maka ko nature ce ta halitta to wannan ai ilimin ilahiyya ta shiga ba ilimin gwaji ba ba gwadawa ba ba wani laboratory da ake zuwa a gwada Allah subhanahu wataala a ga maganar sa haka take ko ba haka ba mun gane wannan don haka ilimin da yake na zahirin nan aje ayi amfani da shi abin da yake na sanin Allah a mayar shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karanta qur'ani a karanta hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi komai duk abin da yake tilas ne sai mun san shi mu shiga aljanna akwai shi amma duk abin da yake in ba mu san shi ba ma ba ruwan mu da za mu shiga aljanna baya cikin abin da aka wajabta mana da fatan mun gane Allah mu dake samu dace sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina muhammad